domin fare wada harbi su yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa yau zai duba yanda zauren kwararru na Arewa da ke bunƙasa shiga fasahar ilimin na'urori da duniya ta tunkara 100% wato AI sun fara rangaji sassan Arewa don wayar da kan matasa wannan hanya. Tuni kwararrun sun shiga jihohi a dukkan sassa uku na arewacin Najeriya, wato Arewa maso gabas, Arewa ta tsakiya da Arewa maso yamma, da ƙarfafa matasa gwiwa su shiga fasahar zamani maimakon dagewa sai sun samu ayyukan gwamnati. Hakanan shirin zai leƙa gabashin Sokoto don duba yadda kafa cibiyoyin fasaha ke ɗaukar hankalin masu sharhi. Dr. Grema Kyari, shugaban kwararrun fasahar zamani AI, da a baya shigo shirin nan ya bayyana yadda suka ratsa yankunan Arewa don zaburar da matasa.
Ranar gizo da muka bude, saboda mu samu tantantawa na participants wanda za su zo su attending wannan taron da za a yi na kirkiraren fasaha, gaskiya matasa sun nuna cewa fa wannan tafiya ya kamata a yi da su. Kamar inda zan bayyana maka shi wannan abun, a yanzu haka muna da matasa ya kai ya ma wuce 4,000 da wani abu. Mu dama burinmu mu ga mun samu kamar matasa 900 a kowane region kenan 300, amma kuma da suka nuna cewa fa gaskiya wannan kirkiraren fasaha nan suna so su san me yake faruwa game da wannan, kuma me yake ciki. Mutane da yawa sun nuna, matasa sun nuna cewa fa gaskiya ya kamata su zama suna cikin participant na wannan taron da za a yi. Kuma a gaskiya muna so mu sa kan mutanenmu na Arewa cewa yanzu kowane fanni mutum ya karanta zai iya ya koma kan ya zama yana da wannan ilimin da ake bukata, wanda ake ce mishi digital literacy, wanda wannan abun kuma dole ne mutum ya zama abin da ya sa by 2030 shekara bakwai mai zuwa 50% na global job, ayyukan da mutane suke yi ko na office ko na hannu, zai koma kan na'ura. Shi ne abin da ake ce mishi kirkiraren fasaha, wato zai zama mutane da yawa ba su da aiki, amma to kuma zai kawo ayyuka kala-kala wanda mutane za su dogara a kai. To dole mutane su farka, 'ya'yan mukanninmu su farka, su gane me yake tafe, saboda su ma su samu moriya wannan abun. Yanzu kowa ya kamata ya samu skills, shi yasa aka ce skills rather than just degrees. Ba wai ka zo gama makaranta ba ne, a'a, ni ban samu aiki ba, kana neman aiki shekara 3, 4, 5 baka samu aiki ba, sai ka dinga cewa ai ni ba da dauke ne aiki ba, a'a, ba haka ba ne. Nan gaba abin da ake ce ya kamata ku tashi kana matasa ka nemi ilimin da ya dace da zamani, shine skills. Akwai a cikin skills din akwai hard skill, akwai soft skill, akwai kuma social skill, wanda in ka samu wannan ana bukatan masu wannan skills din a cikin fannin duniya. Zaka iya ka zama a cikin Kano, Kaduna, Maiduguri, da Bauchi, Niger, kai aiki a America ta wannan hanyar gizo kuma a biya ka. Wannan abubuwan da matasan mu dole su tashi su tsaya. Barka ce ni na karanta chemistry, na karanta biology, na karanta political science, wannan hanyar ba zan iya ba, a'a, ba haka bane. Ko wanda bai karatu ba zai shiga wannan hanyar ya samu social skill, ya samu soft skill, kuma ya shiga cikin da ake bukata, aiki da ake bukata, ka zo da aikin gidanka a cikin dakin ka kai aiki kuma a biya ka. Wannan abubuwan nan da yawa ake faruwa, kuma ta hanyar gona aka kai zai kai amfani da wannan startup ka fara aiki, ya manka amfani sosai. Ya kamata wayannan ilimin da muke bukata na ya kamata mutane su tashi su nema, shi yasa mun zo mu wayar ma matasan mu kai kamar da wannan tafiya. Aji da suru gaskiya ba kamar inda muke samani ba, mutane da suka nuna cewa fa sai an yi da su matasa din ya kai ya wuce ma 4,000 kamar da na gama ka. Wannan abun gaskiya ya ba mu farin ciki, kuma muna fatan Allah ya za mu gama lafiya a wannan tafiya, a tafi a gane abin da yake ciki. Kuma ba wannan ba ne, mun gama muna burinmu, muna so mu bude abin da ake ce mishi artificial intelligent hubs a kowane state, saboda wannan hubs din ya zama kamar hanya ne wanda matasan za su zo su gane me yake tafiya a cikin wannan hubs din, kuma a zo a nuna musu hanyar da za su bi, a ba su kuma tsoro a wurin nan wanda za su gane wannan hanyar kuma a sa su hanya kuma su ji moriyar wannan ya zama kamar collaborative center a innovative center wanda su da kansu su za su gane wani sabuwa wanda ba su gane ba data science akwai machine learning da kuma da dama haka da yawa to abubuwa ne wanda abin da ya kawo shine muna so mu fahimtar da ba ta samu su san abin da yake faruwa a cikin duniya saboda su ma su zama ba a bar su a baya ba bari su a baya shi zai kawo mana illa
shirin arewa yau ake sauraro daga muryar Amurka
arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai
bishari kan lamurin yau da kullum daga Sokoto ta gabar Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce ɗaya daga dattawan yankin Sanata Ibrahim Gobir ne ya yi musu zagi wajen samun cibiyoyin yanar gizo guda hudu.
To ya zama dole idan mutum ya yi abu a zo a yaba shi idan kuma inda muka ga kuskure ko yaushe mukan kira mu yi jan hankali domin shugabanni su gyara ba tare da kallon bambancin aƙidar siyasa ba ko kuma wani ƙabilanci na daban. A bisa ga wannan dole mu yi jinjina daga tsohon Sanata Injiniya Dr. Ibrahim Abdullahi Gobir domin kai waɗannan ICT centers a waɗannan ƙananan hukumomi na ƙaramar hukumar mulkin Isa, ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni, ƙaramar hukumar mulkin Gwadabaya, ƙaramar hukumar mulkin Ilela. Domin can inda aka hito a saman kowa ne ICT center ba ka ganin ta ba sai cikin babban birnin jiha. Yau Allah ya kaddarci bayan wucewar wannan bayan Allah ga ayyuka din ayyukan da ya sa gaba a can zauren majalisa ya ci gaba da bibiyar su har ya samu tabbacin da su kuma bisa ga aiki mai inganci. Bisa ga wannan muna kira ga sanata mai ci na yanzu a sanata Ibrahim Lamido domin shi ma ya zage damce ya zakulo wasu ayyuka waɗanda za su kasance domin amfanin al'ummar gabancin Sokoto da jihar Sokoto da ma ƙasa da baki ɗaya. Domin tahiya sanata ko zamanka ɗan majalisa na tarayya ko zamanka ɗan majalisa na jiha ko ɗan majalisa na ƙaramin hukumar kansala ba wai ana neman mukami ba ne domin neman suna ko fashion ko kuma ka riƙa matsayi a'a wakilci ne al'umma ke tura ka da haka muna ba da shawara akwai abubuwa waɗanda an na buƙatu ga al'ummar yankin gabacin Sokoto waɗanda yake akwai buƙatar mai girma sanata Ibrahim Lamido ka yi tunani game da bijiro da ayyuka na cigaban al'ummar wannan yankin kuma muna kira ga waɗanda abin ya shafa game da matsalar wutar lantarki da take addaban mu shekaru sama da shekara goma kuwa ya ja bakin shi ya yi shiru har ma ya kai talakawa na damuwa kan wannan al'amari ya kai kowa ya cire ransa sai dai mai halin tayar da injin mai tayar mai halin sa sola ya sa sola an riga an cire rai ga wannan al'amari wannan abun ban haushi ne abun ban takaici in za ku iya tunawa shekarun baya ba mu da mawutan nan wani mutum guda yana gwamna a jihar Sokoto shi ya kawo mu wutar nan kawo ta ba yi wahala ba amma maintaining na wuta ya zama jidali shekaru da dama muna kira da sanata Ibrahim Lamido da ƴan majalisunmu na jiha da mai girma mataimakin gwamna da sauran waɗanda adda haƙi da ruwa da tsaki ga wannan al'amarin cewa su dubi halin da al'umma suke ciki wannan wuta ɗin ta nufa abu ce wadda yake tana taimaka ma al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu abu ce wadda yake tana cikin jin daɗin rayuwa a ce an waye safiya yau muna sama da shekara goma sha ba mu da wuta kuma kowa ya ja bakin shi ya yi shiru babu wani mai magana babu wanda ke cewa ko kala Allah Ubangiji ya sa mu dace.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma fara bitar muhimman lamuran da muka tabo a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika. Yake yaya are wa gaba daya.